بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. بركم دا ونن سافيا تا الخميس قوم الشاة تقوس قوات الرجب جرر النبي عليه الصلاة والسلام شكرود بودا لدري هدو da 47 daga Makka zuwa Madina, wanda kuma hakan ya daidai takwas ga watan Janairu 2026 miladiya. Kamar yadda sanarwa ya gabata cewa a yau insha Allah ta'ala za mu gabatar da nasiha ko muhadara akan abin da ya shafi wato al'amura na rayuwa a munasabar aure na ɗaya daga cikin ƴaƴanmu, wanda Allah madaukaki sarki ya mata gambo da katar da dacewa da samun miji ta shiga gidan aure. Muna addu'a Allah madaukaki sarki ya sanya albarka a cikin wannan aure da za a yi, kuma ba su zuri'a tayyiba. Sannan ya ainihin wato kare su daga dukkan sharri. Waɗanda suke neman mazaje, muna addu'a Allah madaukaki sarki ya ba su mazajen ƙwarai. Waɗanda kuma suke da auren, Allah madaukaki sarki ya yi albarka cikin rayuwarsu, ya zaunar da su lafiya. Aure kuma yadda aka sani sunna ce ta duniya, ma'ana daga cikin ƙayoyin Allah kauniya wanda ya tsara duniya ta kasance. Babu yadda za a yi rayuwa babu aure, domin akwai hikimomi da yawa waɗanda suke tattare da yin aure. Baya ga kasantuwar shi aya ce daga cikin ƙayoyin Allah da ke tabbatar da cewa Allah shi ne mahalicci mabuwayi a kan komai, kamar yadda yake cewa min ayatihi an khalaq lakum min anfusikum azwajan, na daga cikin ayoyin Allah wanda suke tabbatar da akwai shi cewa shi ne mahalicci abun bauta, ya halicce ku ya kuma halatta muku matanku daga jikinku don ku samu natsuwa zuwa gare su. Sannan ya sanya ƙauna da tausayi a tsakaninku. Allah madaukakin sarki yana da hikima a cikin al'amuransa. Namiji bai iya rayuwa babu mace, kamar yadda mace ba ta iya rayuwa babu namiji. Wannan mu'anasa ne ga juna, amma sai shar'anta haka ɗin ta wata hanya da ta dace, wadda da ita ne namiji zai iya biyan buƙatunsa, mace ita ma za ta iya biyan buƙatunta na gari da sha'awa da ya sanya ma kowane ɗaya daga ciki. Ya halatta wata hanya, ya kuma sa ita wannan hanyar ita ibada ce, ita ce hanyar aure. Sannan wata hanya aka sun wannan kuma ya haramta ta, ya sanya ta ita kuma saɓo ne, hanyar zina. A sanya cututtuka da yawa waɗanda ke tattare da duk wacce ko wanda ya bi wannan hanya don ya biya buƙatar nasa a ta hanyar da Allah ɗin ya shar'anta ba. Allah ce fa man ibtaza wara'a zalika fa ulaika humul adun, Allah ya kira wanda ya bi wannan hanyar ɗan ta'adda ya ƙetare iyaka. Amma wanda ya bi hanyar aure ya kuma ainihin wato bi hanyar da shari'a ta ƙara masa, sai samu wannan natsuwar samu kwanciyar hankali kamar yadda Allah ta'ala ya ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum Allah shine ya fitar da ku daga cikkunan iyayenku la ta'lamuna shay'a ba ku san komai ba kuna entayi tun a cikin mahaifa Allah madaukakin sarki ya kaddare za ku rayu domin miliyoyin kwayoyin haihuwa suke shiga cikin mahaifan mace daga jikin namiji a miliyoyin nan ɗaya ne tal wanda Allah zai kaddare ya riga ƴan uwansa ya samu ya zama shine the chosen one zababbe wanda aka zaba ya zama da haka idan biyu za a haifa su zama guda biyu sun shiga ƴan uku ne ma haka gwargwadon abinda Allah ya kaddare zai shiga wannan mahaifa to kuma Allah sai ya samu wannan ruwa rayuwa daga gare shi na wani adadin kwanaki kamar yadda annabi ya faɗa ya ce kwana 40 bayan wannan kwana 40 din ya sace kuma wata halitta ta daban shine ya zama jini bayan wasu kwanaki ma ya sace zama wata halitta ta daban ya zama tsuka bayan nan kuma daga nan sai a fara tafsir wato sawara halitta na dan adam a fidda hannu a fidda ƙafafu a fidda fuska da tsagin idanu da hanci da komai ita Allah ne ya sawwara ɗan adam shi yasa ce fa sawwarakum fa ahsana suwarakum shine wanda ya kyautata suranta ku a matsayin ku na ɗan adam bai karrama ku walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibati فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا دو wata halitta dake bayan kasa to bata kai darajar dan adam ba shi sa Allah madaukakin sarki ya zabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin dan adam shine cikamakin annabawa Allah madaukakin sarki ya baki dama naki zauna a cikin mahaifa ya kuma busa miki rai bayan kin yi kwana 330 ko 330 ko 20 ko 30 ya busa rai a jikinki kika fara motsi wannan tsokar ita take motsi a cikin mahaifa tana girma yau da gobe tana ƙara girma har ta fi adadi da munzalin da Allah ta'ala ya ƙara na cikar halitta da lokacin da kuma Allah ya kaddari cewa wannan halittar za ta fito duniya a ce ta shiga cikin hali bayan duniya wal akhira ita ba a duniya ba ita ba a lahira ba abinci ya canza a bakinta ɗanɗano babu daɗi ba abin da ta ci ba zai yi mata daidai ba kwanciya ba wanda take so take yi ba haka zama da dabara take tashi kuma da ƙyar shi ta dukkan wani ɗa da ya sa bakin ciki a zukatan iyayensa to ba zai taɓa gamawa lafiya ba na daga cikin asara mutum ya rabu da iyayensa ba lafiya ba da yadda za ki a rayuwa ki tabbatar da ki rabu da iyayenki lafiya ka sauke wajibin da yake kai da yi musu addu'a tun suna da rai haka ma bayan sun koma ga Allah domin fadin Allah ta'ala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati kuma fadin rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira duk wadannan ana yin su ne tun iyaye na da rai ba wai sai sun mutu ba duk sun mutu ma za ki ci gaba to haka Allah ya rubuta abincin da uwa take ci shi ake samu ne ci wannan ita hikima ce kika zo duniya kina da rauni sai an biki komai a baki kina jin yunwa baki sa magana ba sai dai ki kuka kina jin bacci baki iya magana sai dai ki kuka kukanki ne maganarki sannan ake iya gane kukan bacci da kukan yunwa da kukan gajiya da kukan wani abu na mun tsilinki ma duk irin kukan da jariri yake akwai sabon da yake fada ba kuka dai bane dan akwai wanda bata sani ba dauka take kuka ku gane kawai to har akai lokacin da kuma yanzu kin iya bayyana damuwarki duk wannan ni'imomi ne Allah ya miki to daga cikin cikan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya yi mace shine sai take munzalin da ita ma yanzu za ta gina nata gida ta samar da waɗannan ƴaƴa kamar yadda aka samar da ita to shi yasa malamai da suka duba suka kalla wannan aure suka ce daga cikin hikimar sa shine hifzun nasalil bashar wato kiyaye dan adam wannan tsaro na dan adam da tuntun ya kare babu shi kwata kwata zai a daina samun wani dan adam a duniya amma sai Allah ya shar'anta auren ya haramta zina to amma ya halatta yin aure auren da ya halatta a haihu a haihu ba sake samun wasu yan adam din wacce ta haifi maza wacce ta haifi mata wacce ta haifi maza wacce ta haifi mata ta taruwa suna kuma girma su ma suna auren junan su su ma suna ƙara haihuwa haka har dan azam dan shi yau wanzu yana nan har ya zuwa an yi rikallahu al-ardu wa man alaiha kuma an halakar da duniya a lokacin annabi nuhu alaihi salam akai ruwan dufana ya zama sai iya waɗannan sahabbai na annabi nuhu ko kuma shi annabi nuhu da tsatsan shi kai kamar yadda wasu daga cikin malamai suka fada su kadai suka rika haihuwa har aka zo aka same mu to mu ma ga mu kuma za a wayi gari babu mu sai ƴaƴan mu da jikoki su ma su samar da nasu kuma a wayi gari babu su su ma sai nasu ƴaƴan da jikoki to haka tsatsan yake ta tafiya wannan hikima ta farko kenan idan kika fahimci wannan hikima to ashe batun mai aure da kire har mu haihu ya saba ma shari'a domin hikimar ita ce a haihu idan Allah ne bai ba mu haihuwa ba to wannan daban amma shine mai badawa shine kuma mai menene mai hanawa domin shine yace lillahi mulku samawati wal ard Allah shi ke da mulkin sammai da ƙasai ya khluqu ma yasha shi ke halatta abin da yake ya habu me ma'anar ya habu kyauta daga hiba Allah ne mai bada kyauta liman ya sha'u ga wanda ya so ina san ya bada kyautan yaya mata wa ya habu ya bayar da kyauta liman ya sha'u az-zukur ya bada kyautan yaya maza ga wanda ya so shi yasa zaki ga a rayuwarki in kika kalli wani zaki ga ko wata ƴaƴanta duka mata kuma kika ga wata sai kika ga ƴaƴanta duka maza shine ma'anar wannan ayar ya habu liman ya sha'u wanda ya zaba ne binaka wa ya habu liman ya sha'u zuku aka ce Allah mai kyauta da ƙari au yu zawwijuhum dhukuranan wa inatha in ya so ma sai ya hada miki ya gwama maza da mata wa yaj'alu man yasha'u aqima sannan ya sa wanda ya so ya zama aqim aqim shine wanda zai haihuwa ko wacce ba ta haihuwa yanzu a she dan adam ne yake hana kan shi haihuwa wa yake hanawa Allah ne yanzu a she za ku gane jahilci na karshe ga masu tantawa wanda ba ka haihuwa she mata juya wa suke gwiwar gina yanzu Allah da Allah suke a lokacin da ke baki haihuwa sai wata take miki gori ki sha kurmin ki kake wani damu da Allah yanzu take fada kar ki damu kanki ba da ke take ba Allah ne mai badawa kuma Allah zai baki kika kana da rabon haihuwa to zaki haihu kika kuma tana da tana nuna ita jahila ce gani to saboda haka Allah ne yake sanya wanda ya so ya zamanto aqim innahu alimun qadir lalle shi masani ne kuma mai iko akan komai to wannan hikimar ta hifzun nasalil bashari ya zama dole ne a gidan aurenki da ke da mijinki ku tabbatar da shi laifi ne kuskure ne babba ki je gidan aure da tunanin ba za ki haihu ba tunanin ta in samu ciki sai na yi shekaru sai na gama cin moriyar amarci na da angonji kamar yadda wasu daga cikin kuma aurata suke yi sai ki kuskure ki haka je gidan aurenki da wannan niyyar taraya wannan sunnar idan Allah ya baki ciki kina zuwa gidan mijinki ki alhamdulillah Allah bai baki ba sai bayan watanni ki alhamdulillah sai bayan shekara alhamdulillah amma ke dai karki bi wata hanya ta shan kwaya ta zuwa asibiti ai allura ko a sanya miki wani implant ko ayi kaza ko ayi kaza ko kuma rika bin wasu hanyoyi da ke da mijin hada baki ai ka a haihu yanzu in kika yi yanzu zaki tsufa zaki zama kin sakkwace daga ran kuma mijinki zai fara tunanin bare miki kishiya bare ki tsare wannan fatar taki da kanki daga kin haihu yanzu sai ki fara shayarwa mamanki sai ya kwanta duk irin wannan tunani da yawa da wasu daga cikin marasa hankali masu raunin tunani suke yi to tun anan gurin wannan hikimar ta fadi ya zama dole a sallama wa Allah al'amarinsa duk abin da zai faru tun daga lokacin da Allah ya halicci lauhil mahfuz ya rubuta shi daga farko har ƙarshe to baki isa ki canza kuma abin da Allah ya rubuta ba shi yasa da sahabbai suka yi wa annabi magana akan azalu azalu wani abu ne da shari'a ta halatta shi a shar'ance ana a addinin musulunci dan saboda kar mace ta ɗauki ciki annabi yake cewa za ku iya yi amma fa hakan ba zai hana Allah ya halicci abin da ya niyan halitta ba da azalin kwayan implant ɗin da duk wani abu da ake yi wallahi Allah ya ce wannan dan sai ya zo duniya sai ya zo wallahi ba wanda ya sai hannu na san kula da masaniya kan ƴaƴan da aka haihuwa da implant a hannunsu wasu da kwayoyi a hannunsu ga su nan abubuwa da yawa da aka bayar don kai a samu cikin don kuma ɗan ya zo ya nuna cewa sai na zo ko kin ji ko kin so uwata sai na zo ni ma sai na ga yadda duniyar take ko ana mazuru ana shahu zakaran da Allah ya nufa da shara to sai ya yi wannan shara Allah ya kaddara sai an zo to matakin farko kenan da nake kira ga wannan amarya ta shiga gidan mijinta da wannan tunanin ni ma Allah ya bani nawa zuri'ar kamar yadda Allah ya bada ni ga iyayena ni ma in gana wa iyayen da zuri'a na shiga gidan aurenki da wannan niyya ba laifi bane ai soyayya ita soyayya da tsufa da yarinta ba ta da bambanci yadda mace ta zama kwarai a wurin mijinta to yadda kuma yake ganin ta amarya kenan kullum amma mace in ta zamanto ba take musguna wa miji to wallahi dukkanta ko ita ce jariri yadda za a haifo yanzu nan to wallahi ba zai taba ganin kanta ba ba batun wai tsufa da ke cewa ka ta hana kanta tsufa ba a'a ko ita ce jaririya to ba zai taba ganin kanta ba kuma Allah ka samu matsayi a wurin miji ta hanyar biyayya da yi nayi barna bari shine kuma ki samu abin da zaki sama akwai waɗanda suke zuwa gidan aure da wannan niyya ta cewa ba za a haihu ba su san abin da Allah ya rubuta cewa dama su a kimai ne sun gama shaye-shayen su sai kuma Allah ya hana haihuwa sun daina shaye-shayen yanzu suna so su haihu Allah ce kuma ni dama ta aira yau ba ku haihuwa ne su kuma ba su san abin da Allah ya rubuta ba dama yanzu da za su yi kuka da kansu za su yi ta nadama za su yi ta kuka su yi ta wahalar zuwa asibitin can asibiti nan magani can magani nan amma duk a banza su kuma na kuɗinsu wannan hukuma ce tun a duniya Allah yake musu ita ce sun shiga gidajen aurensu da zuciya a buɗe aka yi aure shekara ɗaya ba haihuwa ba kuma wani abu suka sha ba su yi wani abu ba yace san wannan daga Allah ne ko ba haka bane haka shekara biyu sun san duk daga Allah ne shekara uku duk daga Allah ne idan har za su yi wani abu yanzu a matsayin su na waɗanda suke aure su je asibiti yanzu abin da za su yi shine duba lafiyar su kawai ko ba haka bane shin wai ni daban da ban haihu ba me yasa ne ko dai ban da lafiya ne sai a leka a leko a duba a dubu a madubin dubarudu na likita a ce ai lafiyar kilau a ki da matsala mijin kifa shi ma sai a duba a leko a ce lafiyar kilau bai da matsala a ce sai a gane Allah ne bai bi lokaci ba amma tun farko sun bata rawansu da kalle sun tsirci magani sun hana kansu sakat suka zo kuma suka shiga cikin jarabawa daga nan kuma suke ce barin ƙara aure yana zargin anya matar ce ba ta haihuwa sai ya aura wata biyu ita ma a ji ta shiru ko kuma ta kashe auren saboda shi ne zai haihuwa a zarginta sai ta je ta aure na biyu shi ma mijin sai a ji ta shiru a gida to kun ga an shiga cikin yanayi to shi yasa bin tsari da hikima da Allah ya yi a cikin al'amari shi ne zaman lafiya hikima ta biyu malamai suka ce shi ne tahqiqu mubahatin nabi sallallahu alaihi wasallama tabbatar da alfaharin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi wa sauran al'umma ranar tashin alkiyama da yawan mu al'ummarsa wannan sallama yana cewa tazawwajul waluda alwadud kun ga ko a wannan hadisin yayi inkarin shan maganin ka a haihu ko a ce gida da ba za a haihu da wuri ba sai an gama cin amarci kuma ya ce tazawwajul walud ko auren mata masu haihuwa ku dinga haihuwa alwadud wanda kuke son su suke son ku wanda suka iya soyayya wanda suka iya I love you ana ko kuna haihuwa ku ci gaba da soyayya shine abin da ma'ana yake nufi ai aure ba a yin shi ba soyayya idan da babu soyayya da ba za a same mu ba za a same mu shakar rubutacce al'amari yake saboda haka dan adam nashi mai duniya da sallamawa annabi sallallahu alaihi wasallama da yace ku aure mata masu haihuwa kuke son su suke son ku sai faɗa illa ana illa yace shine dalilin me yasa ya faɗa haka idan akai soyayya za a haihu ko in dai akwai soyayya to akwai kusantar juna ana akwai kusantar juna akwai ɗaukar ciki akwai ɗaukar ciki akwai haihuwa ya ce fa inni mukafirun bikum al-umama yawm al-qiyama mun ni zan yi alfahari da yawan ku ga sauran al'ummomi a ranar tashin al-qiyama annabi zai alfahari da mu to idan ce kika yi aure kika ce ba za ki haihu ba ina so annabi ya alfahari da ku da rashin yawan mu kenan kici annabi ba za ka yi murna ba za ka yi alfahari da yawan mu ba saboda ni ba zan ba yawan alantar da kake so ba abin da ke faɗa kenan ai abin da kike faɗa kenan domin shi ya ce ku haihu ke kuma kin ce a ba za mu haihu ba dan ba ka yi tsufa ko wanda suke yin haihuwan kuma sai su mutu ma rayuwar take tunanin za ta yi a gaba ba da tsufan ba kuma Allah ya kashe ta za ta yi a cikin ramin kabarinta za ta zauna ba tsufa kuma fatar ta ba za ta yi kyau ba dan kalkalin nan koko me yake da suna tsutsa ne za su rika warban jikinta suna sha suna tsufa suna jin daɗi su ƙara bulbul su kuma tsutsotsi shi ne abin da zai faru wannan fatar da ke yawa ce zo ta tsufa wannan jikin wannan fuskar da ke mata shafe wannan maman naki da ba shi so ya kwanta kuma da ke a dole kina so sai ya tsaya ko duka wannan tunani ne wanda yake mai rauni shi yasa wani mai hikima ya ce ya kadimal bismi ya ce me yi wa jikinta hidima mai sai mai kyau sai designer kirare sai designer kuma ka bane takalmi sai designer kuma ka bane hoda ma sai ta musamman designer gazar sai na musamman kuma da kuma tu eyeshadow eyelashes duka the foundation duk sai kin sa kin canza rayuwar ki mai da tsohuwa yarinya yace kam ta shi ne khidmatihi kina wahala wajen yi wa gangan jikin ki ido kina wahala ne kuma ko wanda sai ta kashe kudin mota daga nan yanzu ku kaddara to bai wani dan karamin misali daga hayin malam Bello zuwa kasuwan bacci nawa ne kudin mota 250 can daga hayin malam Bello cikin hayin malam Bello nan har a je kasuwan bacci 250 ya kuke mun maganganu da yawa nawa ne zai kai ni da kasuwan bacci tun daga hayin malam Bello sai zan cikin wata 500 dawowa ma 500 dubu ne kenan to yanzu an kashe 500 ko 600 ta tashi ta kashe wannan kudin dan ta je ta siyo sabulu sabulu da za ta wanka da mai da za ta shafa da hoda da za ta barbada a fuska da kayan kwalliya makasara ta kaso 500 sai kudin mota 500 ko ba ka bane za ta yi awa ɗaya ta je ta dawo ya yi kaɗan awa biyu ya yi daidai to ga asarar awa biyu da kashe 500 ba kallanta da wani ya yi a haraba ko sisi bai biya sadaki ba ta yi wa mai shago murmushi ya ga haƙoranta ba ko sisi bai biya sadaki ba wani ma ƙila ya ɗan bunka je ta ko ta ban kaje shi ba ta sani ba ya ji laushin jikinta kafaɗarta ba ko sisi an bigi juna mafacin ɗin mace wanda bai halatta wani ya gani ko ya taɓa in ba mijinta ba duk ta basu arha kila ta zo hawa ke kana kai ma ta bala wani ta zauna da kugun ta ga kugun wani namiji shi ma dai ta ko sisi bai biya ba haka mu dan ji dan taushi taushi ko ba haka bane aran shi ma da ya kalle ki kin ce kai wannan fataha ne dauka ya boni wannan ya cuce ki wallahi ngani sallan an dawo ga warin gumi haji ga warin hammatan mutane duk haji a kasuwa dan ba shi za ta jiwa duk haji ta jiyo a hanya wurin turo turan shiga mota kila ne da ta tsinke kayan ya warwatse a tattaro mata duk dai so take sai ta yi kyau daga nan kuma sai a fara hidima dan yadda za a yi amfani da abu sai ta dora ruwa sai da ruwan dumi sai ta yi wanka sai ta tsaya ta hura wuta sai ta yi kaza sai ta yi kaza sai ta yi wanka sai ta yi ta bata lokaci dan ko ko ta zo ta ji dadin shafa wannan man da hodar da gagar da waye duka da ta siyo sannan ba kokku ban tafawa fa da mijin aure wa take wa kulliyar kuna lura duk ta gama yi ta san shafa sai yanzu kalada za a bata ba wannan inda mama ta aure ce na farko ma dai mijinta za ta aika shi zai ciyo mata abinda take so sai ta yanka ta ce kuma tana zaune a gida zai kawo mata kuma ta shafa ya ke kwalliya ya kalla ya ji daɗi ta samu lada kuna lura shi kenan sai ta zo ta shafawa to wanda suke yawanci irin wannan abin kuma ba sa siyan man da zai zamanto wai dan kiyar fata to a suna siyan mai ne kila na bleacher wannan man yana rage wa fatar jikinsu ƙarfi da lafiyarta idan ta za ta ji ciwo ya warke a kwana 7 to wannan fatar za ta sa da matsalar shi sai ta yi wata biyu ciwon bai warke ba kana fama da shi duk akwai ne sakokko ne ga kimitar da ke ciki da aka shafa na hira da wani kan kasuwa wallahi yake ce min dukkan wani sabulu duk wani cream ko duk wani abu amfani na jiki da aka rubuta gram din sa yake 120 ko zuwa da 30 yace wallahi ƙarya ne da kace ya tabbatar da wannan ashe muna janyo wa kanmu matsaloli ya ninninka haka wanda ke ciki na matsaloli sai a rage a ce kaza ne ku kalla ku gani ko da yawa in za su sai sabulu za su lura da gram din da ke ciki ko makilin ko mai ko menene kawai shi dai ya burge shi rin shi ya kawai yanzu da shi gida naga an sa yana bleaching ko yana whitening ko yana glowing dama dama ma glowing shi an ce ba bleaching bane ko kai kamar yadda ka ce tunda wai ne shi ma kuma ai akwai chemical so kun ga akwai matsaloli da yawa da ke tattare da haka to sai ta zo tana shafawa yanzu wannan abin duka da za a lissafa su ba karamin asara ta yi ba to shi sai ya ce ata'abta nafsaka atat'abu nafsaka fima fihi khusban kina wahala kina gajiyar da jikinki cikin abin da ke asara ne a ciki ba abin da ke ciki sai asara me yasa ya ce asara yanzu jikin da kike makwalliyan kike shafawa shi muka ce an jima za a kai cikin rami a turbude ya zama abincin tsutsa ba asara ba kenan inda baki ya aikin kwarai ya zama salaha illa Allah ya umarci ka kakata cinye jikin ki an saka ki yadda kike haka zaki kwanta kuma ki tashi lafiya lau kin ga wannan ke kyakkyawan karshe kenan sai ce a tata abu nafsaka fi ma fihi khusran kina wahalar da kanki cikin abin da babu komai sai wahala da asara sai baki shawara nace aqbil ila nafsi idan kai ranki ki tumbare ta ita wannan ranki da jikinki yanzu kike kamata ki kula ki bata kulawa fa anta bir ruhi la bil jismi insan domin ke da gangan jikinki da ruhin ki ne kike mutum ba da gangan jiki ba ko haka bane ba da gangan jiki nake ba mutum an zara rai a jiki na fa ya sunana sunana gawa a mutum bane ni inda ba ruhi a jiki na ba za ka kira ni mutum ba to ke ma an ba ruhi a jikin ki ba za ka kira ki mutum ba to ashe abin da ya zabba shine sababin da har aka kira ni mutum shi ya kamata in kulawa mai ruhi nake bukata na imani mai ruhi nake bukata na ainihin wato samun imani da Allah da abincin da zai ginu da taqawa da khushu'i Allah ce alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub zukata da ke kallo su ma suna da abinci suna da bukatar abinci shine wato ambaton Allah karanta alqur'ani kizuro kika karanta yau shafi ne kika karanta gobe shafi ne kike saran ki karanta yau shi kike saran ki sauka yau sharban ki fara karanta qur'ani ya kamata duk wannan tambayoyin ki wa kanki wannan tambayoyi shin idan aka cire sallah kike karanta fatiha da sura qur'ani yana da kaso yana da rabu a cikin rayuwanki awa 23 din ki ko 24 din ki layini nawa ne na qur'ani nawa ne na wayaki nawa ne na kallakallan da ke nawa ne na arewa 24 nawa ne na hijira ko nawa ne na FGC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ko aka bane jira su ko nawa ne na zee aflam nawa ne na zee wall ko ba haka bane duk abin da yake dauke mana hankali gina yanzu a zauna a yi kallace-kallace sannan nawa ne na soyayya da ke da samari da babu guda ɗaya kwakwara ki kula wancan ki kula wannan nawa ne na tiktok ki ajiye waya a gaban ki kyamara kina ɗauka kina ta tika rawa ba kunya ba cdd ba karada kuma kina so gobe a ce ke uwa ce kina so gobe a ce kina da yaya da jikoki ƴaƴanki ba kya kunyan su kunna wata rana ce ga uwarsu ko ga kakarsu ga abin da take yi saboda haka kunga ashe dole ne sai mun kiyaye wannan abin da Annabi ya faɗa na hikima ta biyu yawaita al'ummarsa to mu tabbatar masa da shi a haihu hayayyafa don wannan al'amari ya tabbata kuma ya faɗa da kansa inda ke cewa an bujiro mini da al'ummomi na gansu ya ce na ga wani annabi babu kowa tare da shi annabi ba wanda ya yi imani da shi na ga wani annabin da mutum ɗaya wanda mutum biyu haka za su zo ranar tashin alkiyama ya ce hannu ga wasu jama'a da wani annabi mutane da yawa ji kaka na ya murna ina cewa wannan al'umma ta ce aka ce wannan ba al'ummarka ba ce wannan annabi Musa ne da jama'arsa Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi tirus Annabi Musa da jama'arsa sai aka ce dan kallon nan baya sai ya ga wani irin dandazon mutane aka ce to waɗannan su ne al'ummarka sun ninninka wannan Annabi Musa albishirinka ma daga cikinsu akwai mutum 70,000 wanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi a cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya faɗa wa sahabbai wanda albishir nan take sahabi Ukasha ibn Muhsan ya yi maza maza ya ce ya rasulullah ud'ullah li an akuna minhu ya annabin Allah ka roƙa min Allah ya sa in kasance cikin su cikin 70,000 din nan annabi alaihi salatu wassalam yace anta minhum kana cikin su haka annabi ya ce masa wani sahabi shi ma ya maza yace ni ma ya rasulullah ud'ullah li ala kuna minhum annabi yace sabaka biha ukasha ukasha ya riga ka wannan damar kila Allah ita kare ba annabi cewa mutum din da ya fada a cikin al'umma ta to ya shiga ba kashe ya riga annabi ya ce ya riga ka dan a kulle wannan kofa to ya za a yi bar kofar ga masu rabo bar kofar mu yi kija-kija da ni da ke wajen neman shiga cikin mutum 70,000 din nan annabi ya tashi ya shiga gida sahabbai suka ci gaba da tattauna kai 70,000 ko ka shi kai ko ka ji daɗi to su waye waɗannan kuke gani wasu ce waɗanda aka haifa a musulunci ne wasu ce waɗanda suke hijira ne suka wanda suka je yakin Badar ne ko Uhud ko kaza ana ta faɗin abubuwa amma duk ba a dace ba su bane Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo suka ce ai muna ta gesin Annabi ce ba su bane ai su suna da siffofi da siffofin ne zaki gani kina ciki ko ba ki ciki yace su ne mutanen da yake la ya tatayyarun ta canfi canfi kowane iri ko ta sha'um ko ta tsayyur da abin da yake ta tsayyur duka mu da Hausa canfi muke cewa ba da Larabci suna da bambanci tsayyuri da wani tsuntsu ko wata dabba a canfa a ce saboda na ga bin dela za mu je kafin kara ce to wannan tafiyar a kusa ta sha'umi an fito za a yi tafiya aka haɗu da gurgu ko makaho a ce ba sa'a ko kin haɗu da wata mata mai baƙaƙen kaya da baƙin hijabi ki ce ba sa'a ko kin ga wani mai fararen kaya wani farin mutum ki ce akwai sa'a za ki ta cancanfawa dukkan su ba sa irin wannan canfin kowane iri ta abin da za su yi suna yi ne kawai kai tsaye da kyakkyawan niyya wala yaktawun ba sa yin lalas ko tsakiya azaba da wuta sannan wa ala rabbihim yatawakkalun masu tawakkali ne ga ubangijinsu kina da tawakkali kin aure mijinki kika same shi yana da matsaloli da lalurori shin zaki tawakkali ki hakuri ko kuwa ba ta tawakkali za a zo a yi rabon kuɗi 100,000 ne ke kuma ki samu ko sisi ba kuma kina gon ki haɓa ki tawakkali ki saba rabon ki bane ko ku zaki ce wacce ce ta ja miki ki rika jin haushi ha ko ba ya faruwa to wayannan sufofi sannan wala yasarqun ba sa yin ruqya ba ruqya ne haramun bane amma wanda suke bayani su ne waɗanda suke hakuri da jarabawa wanda Allah ya dora musu sun san Allah ne ya sa musu jarabawa Allah ne ya sa musu musiba Allah ne ya sa musu rashin lafiya wanda idan sun san za su sha magani kuma za a warke ana dacewa duk ba za su yi ba amma dai akwai sanda ba za su yi ba ma dan sun san Allah ne ya rubuta musu wannan lokacin da Abubakar ya sha guba ko kuma lokacin da mutuwarsa ta zo aka ce ba za mu kira maka likita ba yace a likita ya riga ya gani likita ya ganka to me likita yace yace likita ya ce inni fa'alun bima urid kun ga tawakkali shi yasa annabi ya faɗa wa sahabbai ga siffofin su to su ki duba ki gani annabi ba bai tsaya ba sai da yau sahabbai al-bashir yace musu fasaratu rabbi na nemi ƙari wajen ubangiji na akan wannan adadi na 70,000 ya ce fa zada ni min kulli alfin 70,000 Allah ya ƙara min daga kowane 70,000 duk 1,000 aka ƙara shi 70,000 so 70,000 kenan biliyan 4 kenan da rabi ko zuwa 5 ma su ne wanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba musulman duniya gaba ɗaya a yanzu ba a wuce biliyan 2 da wani abu tun da akwai hope kenan kuma kina tawakkali a wani abu ba zai faru ba kike kishe kice a ko ba ka bane mafi yawan mata matsalar su kishe kishiya mafi yawa ban ce duka akwai wanda ba su da matsala akwai salihai akwai fasalihatu qanitatu eh wannan albishirin ya tabbata ko hikimar a cikin aure yawaita al'ummar manzon Allah dan annabi ya alfahari da yawan ranar tashin alkiyama daga ciki abinda na ishara a cikin gabatarwa na wato qada'ul waqf biyan bukata ta sha'awa dan adam ba zai yi rayuwa ba kamar yadda na faɗa namiji ba mace mace ba aka yi rayuwa ba namiji ba inda za a zo a yi wata iyayen rayuwa a ce gaba ɗaya a ɗauke duk wata jinsin halitta namiji babu shi a bayan ƙasa sai zallan mata duk inda kika bi sai dai kiga hijabi kiga ɗan kwali to sai mata sun zama kamar tababbu a zama waɗansu mutane ne wasu halitta wanda kamar ba su da hankali ba za a kwashe jinsin halittar mata gaba ɗaya sai zallan maza to sai mazan nan sun zama tababbu wato kina rayuwa a wani wuri kina ganin gilmawan gemu da hula wani ni'ima ne a gare ki ko da ba mijinki bane akwai tsaro kana ganin hijabi suna wucewa irin halittar ka akwai kwanciyar hankali da samun natsuwa kun fahimta ga lafiyar ka ma ba matar ka bace fa amma ga jinsin mace ga jinsin namiji haka Allah ya tsara dole a samu mu'anasa din nan da Allah ya ce ittaskunu ilaiha to ita wannan sha'awa na ce muku shi Allah ya halatta ai aure dan ajiya ta sanan ne Allah ya baki miji halaliyan ki ne ya baka mata halaliyar ka ce shikenan ya halatta wannan aure kuma a ƙarƙashin wannan akwai abin da nake so in fito mana da shi guda biyu shine haƙƙi na istinta ma'anawi da kuma haƙiƙi wato jin daɗi da kowane ɓangare cikin ma'aurata zai yi da ɗan uwansa na ma'anawi da kuma haƙiƙi menene ma'anawi suka ce dukkan wani irin nau'in kulliya da ado da caɓa iya magana mai kyau ba mummunan magana ba wani abu da zai sa hankalin mijinki ya karkata a gare ki ta hanyar kulliya ne ta hanyar iya magana ne ta hanyar iya girki ne ta hanyar tsafta ne ya halatta ki yi shi haƙƙin sai a kan kike masa wannan shi ma ya miji kai ya zama kazami shi ma dole ya rika kwalliya ya rika cin ado kar ya zama dan duku nunu wata mata ta kama kai kara mijinta tace ba ta san shi araba auren su Umar ya gana shi kazami ne ana ta magana tana cijewa tace aje a kira mijin yana zuwa sai ya ga lalle wannan ya cin tafi da sai ba ta san shi sai ce to abin da za a yi aje cikin wuri kaza cikin gida a masa wanka da ruwan dumi ne wancan sake halitta aka mai baptisma aka gyara gemu aka gyaggyara komai da komai yayi kalkun kawun ba shi ba aka yanke masa kumba aka fesa masa turare mala ya samu gyauto mai kyau sabo da mayafi ya yafa irin na sahabbai ana zuwa aka ce to ga mijin zaki da shi ga ta kalle shi haka anya shi ne kore ba shi bane sai ta fara sun kai ta ce amirin mu'mini a dai ban magana za mu gyara in aka jiya dama kazami ne kazanta ta sa bai ba ta san shi kamar wata mata ita kuma mijin ya aure ta ya ba ta gonar a matsayin sadaki ta ba gona to mutum ne kazami ya ake kawai sai ya taho da abokanansa sun fi shi kyau sun fi shi kulliya yana tsakiyarsa sai muni shi bayyana matar ta gani sai ta gane ta yi zaɓin tumin da ashe mummuna ne mijinta sai da tsafta sai ta ce ba ta so kuma gidan manzon Allah tana so a raba auren Allah ya ce za ki maida mai da gonarsa ta ce eh shi kenan ya ce maida masa da gonarsa shi kuma ya tafi ta saki da an fahimta yadda aka yi kenan alkiya kenan ba saboda haka kun ga ashe akwai irin wannan ashe tsafta tana da tasiri to abinda kullum nake faɗa muku shine namiji ko inda namiji yake baya san kazaman mace duk wanda ta zama kazama to ta da wuri a gidan mijinta ko ya hakuri yana hakurin zama da ita ne kawai amma ba ta da fada mai tsafta ita take samun fada a wurin miji an fahimta so da haka ki kula da wannan janibin zama mai tsafta da ado a gidan mijinki wannan istimta ma'anawi ne in ya zo gida zai kunce ji dadi cikin kwalliya ba kazanta ba karki yadda ki zo kina magana da shi kinki ba a wanki ba hamatan kina warin gumi kina warin hayaki ba zai taba jin dadi ba kina fata ana fahimta ki zauna ki tsaftace jikinki gari na wayewa ki wanke baki ki burushi wanda in kin zo tashin shi ma yana bacci kare da kwanci bacci ya ji kawai kin tafi shi da warin baki ko warin miyau ko bashi a kanshi zai ji kawai kanshin turaren ki zai dake shi kawai kafin ma ya ji warin bakin ki ko kanshin bakin ki kanshin turaren ki ya tashe shi to wannan shine ake cewa istimta ma'anawi shi ma dole ya miki ke ma dole ki masa ya ci kwalliya ya fesa turare ya zauna ki dauka zaki je anguwa ne ya dauka zaki an ki dauka zaki anguwa ya ce ai yanzu ne dan ki ki zaki ji dadi daga nan kuma sai istimta haƙiƙi shine wannan haƙiƙa da ake magana a order room mace wajibi ne ta mika kanta ga mijinta ya biya buƙatar sa ita har zuwa gamsuwa haka ita ma ya mika mata kansa ta biya buƙatar ta da shi har zuwa gamsuwa wannan ba na so ya tsawaita a ciki to saboda haka wannan kashin wannan kulul wasaf din da cikimar aure dole sai mun kula da abubuwan nan guda biyu ina fata ana fahimta abu na ƙarshe wanda zan tsaya a kansa a kan wannan nasiha shine daga cikin hikimar aure ko in ce hikima ta biyu kai na kusa da ƙarshe shine wato tsare kai daga zina cututtuka irin na zamani zinace-zinace suna faruwa musamman ga al'ummar da ba a yin auratayya kuma sakamakon haka cututtuka suka ɓulla waɗanda ake ɗaukar su a sakamakon zinace-zinace cutar hafi cutar syphilis cutar gonorrhea duka waɗannan ana samun su ta hanyar mu'amaloli marasa daɗi ga cutar da ake cewa kanwa origami HIV cutar AIDS lahira salamu alaikum cutar da idan ta kama mutum kafin ki ce tas ta masa ainihin wato wanke babban ruhu ta canza masa halitta domin dama ya ce duniya ba za ta faru ba alkiyama ta za ta faru ba sai kafin duniya ta kare sai ya samu maskhun wa khasfun wa khasf shi za a samu khasf shine canza halitta yanzu nan za ki ga mutum randame mai da shi tun da ku haɗa sa babban mutum tsayayye amma idan wata cuta ta kama shi ko ma dan ya kuma ba shi bane abun gwanin ba sosai a wai ina da fa wai dole ne sai ta hanyar wai mazina ci ƙarshen kalamin ƙarshen duniyar ne cututtuka da iri-iri suke sa wannan amma da gaske akwai ita ma tana sawa irin wannan ka ku ɗauka wanda ya rashin lafiya ya rame ku ce ai mazinaci ne a'a ba haka nake nufi ku ga halittar mutum ta canza gaba ɗaya ta koma kaman ba mutum ba kaman ba dabba ba ta yau mutum zuwan kare karo fi ba rini ba maza ya mutu a kare a saura ba kalla ba wanka Allah ya kyau sai da aka ce akwai aure mace za ta zauna ta natsu da mijinta na sunna duk iya sha'awarsa da bukatarta za ta tsaya a nan gurin ta san wannan shine halaliyanta ba za ta kalli wani namiji ba wanda ta san ba halaliyanta ba haka shi ma namiji zai tsaya ga matarsa ta halalta sunna ba zai je kalli wata matar da ba tasa ba to kun ga daga nan aure ya zama dalilin kare al'umma daga fadawa cikin fitintunu da cututtukan zamani haka ne ko ba haka ba so wannan shine abinda wannan hikima take magana akai to sai hikima ƙarshe ita ce bin umarnin Allah ne subhanahu wata'ala shi auren makarsa gaba ɗaya kuma Allah ne ya ce fankihu ma daba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba Allah ce ku aure abin da ranku ya muku dadi na mata ku aure mata biyu kun ga mata da biyu ma aka fara ban sani ba amarya ko za ta samu wata a gidan ne ko ko ita ce ta biyu ita ce za a samu to yawa ki ga tun daga nan zai ki sa a ranki zai iya karawa in zai kara ba shi ne dama ya ce zai yi da ka Allah ne ya ba shi wannan dama sai dai yanzu dai baki shiga gidan ba ba ma daura auren ba kuma ba shi ne yanzu ya zo yayi wannan muhadarar ba ko ba haka bane ni ne nan babanki eh ni ne ne muhadarar kuma ayan ma ba ni ne sokar da ita ba ni ma Allah ne ya sokar da ita a cikin littafin kuna fahimta Allah ya ce bankihu umarni ne abin da ranku yayi muku dadi wannan ya nuna babu auren dole a musulunci ba auren mutumin da ba a san shi ba auren matar da ba a so kar a yi auren dole kar a matsa ma mace a ce ce ki aure ga wanda ba ta so kar a matsa ma namiji a aure wanda ba ya so auren mata ba lakum minan nisa'i cikin mata sai aka ce masana bibbiyu da mata biyu aka fara a thulatha ko aure uku uku ko maza ake magana da ku duka taron ku ko dai ku aure biyu kowa ko kowa ya aure uku uku wa ruba ko kuma kowa ya aure hurhudu daga hudun nan babu kare ina fata ana fahimta baya halatta namiji a aure mace sama da hudu ko da matan ka hudu ka saki daya suka zama uku to kai yanzu a hukunci har yanzu matan ka hudu ne saboda sai ta gama iddan sakin da kai mata idan tana cikin iddan da kai sai mata kai mata ka ƙara aure to matan ka biyar ka aure mata biyar a shar'ance sai an maka hukunci saboda ka idan ka saki matar ka ta hudu dole ne sai miji ya jira matar tana idda shi ma yana idda duk yadda ya kai ga mai son aure sai ya hakura sai ta gama idda yana yin aure ya aure biyar domin matar da ya saka tana masa idda hukuncin matarsa ne tana mutuwa zai gaje ta ba ta gama idda ba yana mutuwa za ta gaje shi ba ta gama idda ba idan ta sai koma idda mutuwa ba idda take ba an fashinta to saboda haka babu auren mace kafa da hudu ba ma fa duka wa'annan gaba daya Allah ya ta'allaka su ga yin adalci yace idan ba za ku iya adalci ba to ku aure kaital aw ma mai malukum ko ma ku aure ku yangin ku kawai shikenan ku tsaya gare su sai wasu suke fahimta cewa dan mutun ya aure mata ya nuna shi ba adali bane kenan ba haka bane auren mata ɗayan ma sai adali duk baka da adalci ɗayan ma ba za ka iya ba saboda ka ɗaya ma za ka yi masa adalci idan muka kalli waɗannan abubuwa guda biyar kaɗan da muka ambata kamar yadda na ce za ku ga suna daga cikin hikimomin da Allah ya shar'anta yin aure to abin da zan cike wannan karatu da shi zuwa ga wannan yatawa annabi ya gaya ma wata mata ya ce mijinki shine wutinki shine aljannaki to haka dan gaya miki wallahi idan kina son aljanna ga mukullin aljanna nan wannan mijin naki da Allah ya baki yanzu ba iyayenki bane mukullin aljanna ke yanzu mijin nan shine aljanna ki masa da'a ki masa biyayya ki samu aljanna ki yi masa da'a ki bauɗe ki bujire ki shiga wuta ya rage naki kamar da Allah cewa hadainahun najibin wanda ci hanya ko ta farki guda biyu ki za ki zaɓa wa kanki ko ta wuta ko ta aljanna kuma shi namiji matsayinsa ba shi ya ba kanka ba Allah ne ya bashi to ki bar shi a matsayinsa da Allah ya bashi ke ma ka a naki matsayin idan kika tsaya a naki matsayin kika tsare masa nashi to zai ga darajarki zai ga kimarki zai muku taki zai darasta ki za ki samu kima a wurinsa za ki kai matakin da sai abin da kika ce yayi zai yi sai abin da kika hana shi zai yi ba tare da kin je gun boko ko gun malami ba tare da daukan shawarar kawaye ba a wannan da yake kadai kuma za haka miki muna da sauƙin sha'ani muna da wahalar sha'ani mu yadda kuka san zuma haka miki ga dadi ga harbi haka zuma take ba haka ɗan namiji yake idan kin bi shi yadda ya kamata yadda yake so kika yi masa abin da yake so to za ki fi kowa moriyarsa idan ko kika ce yadda kike so kike so yanzu ba to za ki fi wajen daɗin sa ba ba zai fan kwarba ko fahimta kuma a ƙarshe ke ce a ƙasa duk inda aka yi aka kawo dai ke ce mace ba ke ce mai rauni kai abin da shi namiji in yana yi magani yake ado da shi a gunsa ke kuma illa ce a wurinki duk ya fi kuma da aka ce kamar da shi wasa bace ba aboki ya faɗa namiji bane shi kansa namijin da yake faɗa da mace ya faɗi warwas amma wanda aka ce ka fi shi ƙarfi kuma kai ne jagoran sa sai ka zo ka faɗa da shi ka ce kai ne ta ka faɗi shi me kenan duk masa da take ga murya take hayaniya ga mijinta kuma sai yake ba ta ansa take yi ya zama shirmen irin ta waye za gane mai hankalin a ciki wani mutum mutane ne suna ce masa wai me yasa baka mai martani ga mutanen da suke zagin ka suke ci maka mutunci suke taba maka mutuncin ka ko ka kyale su sai yake cewa wai dole ne dukkan karan da ya maka haushi sai ka mai da masa babu Shafi'i cewa yake idza na tasfihu wala tujibu idan wawa yayi magana kar ki bashi amsa khairun min ijabatihi sukutu mafi alkhairin amsar da zaki bashi shine ki shiru wannan shirin ya fi kashe shi to ke ma kake faɗa da mijinki tunda kin zafi karfin ki haka shi ma mijin da yake ganin zai faɗa da matarsa dauka nasara ne ko ai ya mata duka ko yayi kaza wallahi shi ne ya faɗi yana ga duniya cewa shi dolo ne ba shi da rujula kuma matar ka samare ka a wannan kuncin nuna mata ɗaya idan ka ga za ta karkashe ka fita a gidanka bari ka tsere a ce matsoraci ka ce hedin ko ba haka ba to saboda haka ina miki wasiya da tsoron Allah ki shiga gidan mijinki da kyakkyawan zuciya ki maka biyayya ki girmama shi ki mutunta ƴan uwansa da iyayensa duk wanda yake wale a wurin sa kima wanki ne wanda yake kani a wurin sa ke ma kanin ki ne ki girmama kowa ki mutunta kowa ki rike masa amana domin zai fita ya bar ki a gida ya tafi wurin nema da dukiyarsa da komai da mutuncinsa a hannunki to ki rike masa kar ki shigar da wani gidanki da baya so kar ki fita ba da izininsa ba ita waɗannan in kika tattara nasihar da ita Fatima ta yi wa diyarta tace kuni lahu abdan amatan yakun laki abdan ko kika ce baiwa auren sa zai zama bawa auren ki ko haka miki ba wahala kuma duk matan da suke zuwa wurin boka ko wani malami yin addu'a sai ga basu yanci namiji bane namiji baya bukatan wannan abu shikenan kawai an wuce wurin ba wani wahala yafi komai cikin shani ce namiji ki kokari ki fahimci mijinki shekarun tadi ya wuce yanzu an zo filin aiki yawa kun ban ki ba sai rijiya kun ban ganka ba na kasa bacci to yanzu ga lokaci yayi ka gani a kasa dan yace ana biki a gidansu yace yanzu ya kasa ko so da haka waɗannan su ne ɗan nasihohi da nake miki karshe duk abin da kika san mijinki zai iya shi zaki nema ya miki abin da kika san zai iya ba karki daura masa abin da yafi karfin shi shi kansa Allah da ya halicce shi ya ce ne kawai liyan fi du sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah qala al-musi bi qadarihi wa ta'am bil ma'ruf duk haka Allah ya faɗa kin ga batun sai ya miki abin da kike so yadda kike so duk dai ba ba ki da gashin wance ba za ki ci wance ba hannun mu ma duk ba dai bane ina fata ana fahimta so saboda haka wannan ita ce wasiya ta gare ki a matsayina na uba Allah kuma ya miki albarka Allah ya sa mu cikin sarki ya zaurar da ku lafiya ya sa albarka cikin wannan aure ya kuma bada zuriya tsayyiba akwai yan uwa da yawa da suka buƙaci addu'o'i muna musu addu'a Allah ya biya musu buƙatun su na alkhairi wasu sun tafi umara ne wasu kuma suna nan a gida suna da lalurori muna addu'a haka Allah ya biya mana buƙatun mu duka abin da yafi ƙarfin mu Allah ya mana maganin sa Allah mu dauke sarki ya shirya mana zuriyar mu gaba daya Allah muke roƙo ya ainihin wato sa mu ga wannan lokaci na hunturu lafiya mu ga ƙarshen shi ya ƙare lafiya kamar yadda muka fara lafiya wannan zabi da yake tun karo mu a wannan ƙasa Allah ka zaba wani shugaba na ƙwarai Allah ka zaba wani shugaba na ƙwarai ya Allah Allah ka zaba wani shugaba na ƙwarai Allah ka kaba mu da dabarar mu Allah madaukakin sarki ka kama da ƙarshen tashin hankulan da ke damun mu a wayancin arewacin Najeriya da kuma ƙasar mu gaba daya waɗanda suke ɗaukar mutane Allah ka shirye su masu kuma yin wannan fitina Allah ta'ala ka shirye su in ba masu rawar Allah ka mana maganin su ya Allah muna roƙonka Allah ka tsare mu ka kare mu اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون باتل العافية فالله يباتل العافية الله يباتل العافية الله يسعد الدنيا تدمر كفارة مو الله كريم ولا العافية وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين